can na san ana ta fama da ita kuma an gaji ana shekaru ana fama da ita wani nisa kai wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zabi mi za ka a ga cewa magance ta duk
ina fata zaka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana
mutum wutar lantarki ya zaka da ita
akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin kasan mu
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci jana Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu da kuma dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a yau yan takarar sun yi bayanai kan batun wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka shafi rayuwar talakawa ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto a hirar su da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC
mai magana wutar lantarki ranka jira na san ana ta fama da ita kuma an da jana shekaru ana fama da ita wani nisa kai wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zabi mi za ka a ga cewa magance ta duk
eh amma ina fata zaka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu saida ruwan sanyi da ko ne da dan na'ura kurkurkurkur ta yin lantarki gudana yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi wannan shine babban hanyar da za ta samu gaskiyar kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama rana dai Allah ke kawo ta ba mai sa ai zanga zanga aki su masu inda na gas yake wato wanda ake yi manyan manyan nan sai su zo ko su karye layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas din wurin shi ya rika tsaida mu
duka da mun yi batun noma ta kira yan Najeriya su koma gona da yawa sun koma kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah amma abun mamaki har yanzu yana tsada me kike ji yake sake tsada ga kuma abincin
to sanin gaskiya wannan abu yana da wuya dalili shine tun 2000 ina so da 16 da wuri na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya na ce su san yadda za su yi su rika ba da bashi mai sauki
ga manoma
saboda abinda muka gada wurin colonialist wato
yan
mulkin mallaka shine sai ka je an dubi gonarka an ba ta certificate
an auna
an kai banki sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa to iyalin da suke da gona suna ta kokarin abinda za su ci ina su ga kuɗin su kai ayi tasawira a kai banki a bada bashi saboda haka mun ce aje a bada bashi kuma a samar da takin zamani da sauki wannan muka yi mutane kuma suka yarda suka je kuma duk wanda yaje yayi noma shekaru biyu da suka muna biyu da suka wuce Allah kuma cikin ikon shi ya mada mana albarka aka samu ruwa duk da tabanar ruwa ya cinye gonaki amma duk da haka mutane sun ci nasara wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya muka sa ana bada bashin nan ga kananan manoma muka samar da taki akan rahusa sannan muka hana kawo shinkafa
wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar
to tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba idan muna da shi ba kuma mu ci tawo ba ta yi tsadar da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko shi babu ruwa babu wuta babu hanya babu layin dogo
wannan ba gwamnati America tace take jinjina a Nigeria cewa ta yaba da kokarin da Nigeria ta wurin zuwan shinkafa shinkafa take bace har tace nan ga wata kila Nigeria za ta zama kasa ta biyu a yawan shinkafa da ake noma me ya taimaka wajen karewar shinkafa da ake noma a Najeriya ne
to abin da ya taimaka wato dole Najeriya in ana so ɗan Najeriya su fahimta da ƙasar su mai arziki ce da sai an yi maganin ɗan damfara
to
ɗan damfara shine wato da ɗan smuggle duk abin da za mu iya nomawa to kada mu yadda aka hoshi mutane musu je su noma in an ce yayi tsada to gwamnati ba ta da kuɗin da za ta saboda haka na ga mun gwamnatin tarayya babban gwamnatin bankin tarayya cewa kada a ba kowa dala ta Najeriya dan ya soyo shinkafa
a nashi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yace bai kamata a ce dole hanyar samar da wutar lantarki ta kasance guda ɗaya rak ba na Sokoto gare ka
batun wutar lantarki ya zaka yi ta
akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasar mu da kuma hanyar samun wutar lantarki muna da hanyoyi daban-daban muna da hanyar ruwa ko kuma hanyar
ko ma arewa bamu da ruwa
bamu da dam
akwai dam arewa bamu da teku
a'a ai dam ake magana ba wai teku ake magana ba ko kamar yanzu dam na guna Sokoto din nan idan an saka generator cikin dam din kuma kaga sai ya ba ku Sokoto sai ya ba duma arewa maso yamma wutan da suke so haka ma yin an yi arewa maso gabas da sauransu to ya kamata a dubi yanayin kasan yadda yake don haka kada a ce wutan mu sai ya zo daga wuri guda kamar yadda ake so a yi yanzu a ce kawai sai daga gas daga Niger Delta
amma excellency wasu sun ce da gangan wasu manya ba sa barin a kawo wuta kasan nan domin zai kashe musu kasuwan sayar da generator ka da haka din ne
wallahi ban bincika ba don haka ban sani ba amma dai ba dalili da zai sa ya zamanto har yanzu a ce ba mu da isasshen wuta a kasan nan
wani magana
da duk abinda wadatar da Allah ya yi mana a wajen hanyar samun wuta
za ka yi warware matsalar
na ji zan yi kwarai da gaske kwarai
wasu suna cewa lokacin da kana shugaban kasa wannan ka abu ne da aka
ji a mataimakin
shugaban kasa ya haƙuri ba kai aika da yawa ba ba ka gyara hanyoyin Adamawa ba ba kai wannan ba ba kai wancan ba
wannan duk sharri ne mun gyara hanyoyin Adamawa kuma har za mu hada da waɗansu jihohi daban-daban amma daga baya ne aka tsaya da ayyukan ne wannan sharrin yan siyasa ne
amma kai aikin wasu ce saboda kai mataimaki ne ba shugaban kasa ba
ha ko kana mataimakin ai kana iya zuwa wajen shugaban kasa ka nemi alheri
to mun kuta zuwa ƙarshe amma taɓa batun cudanyar Najeriya da ƙasashen duniya ta yaya za ka gyara wannan cudanyar din ka gamsu da yadda cudanyar mutu ce tafiya da sauran
na babu
me ba ne
babu akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba
kamar ne
dangantakar mu da ƙasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba kuma yana daga gare mu musamman ma a ƙasashen Afrika ta yamma da kuma sauran ƙasashen Afrika baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi Afrika musamman da harkokin ko yanci ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin ƙasashen Afrika wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran ƙasashen Afrika da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakarmu da ƙasashen Afrika
lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa, wurin ya coshe da kowa, wasu na kowa suna yabo suna an daɗe ana samun jayin ja ko matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya. Ta wani bangare za ka kullo wannan matsala ka ga cewa an samu tafiya tare?
To, ka san lokacin da shugaba Buhari ya zama shugaba, na yi wata jawabi, na ce yana yiwuwa Buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne. Ina jin matsalan da yake
ba dan siyasa ba,
amma to zan ce ya yi amfani dai da siyasa ya samu mulki.
Amma me ya dan siyasa? In ka ce ba dan siyasa, me ya dan siyasa?
Dan siyasa shi ne na ɗaya dai ka yadda kai dan siyasa ne, na biyu ka dinga sauraron jama'a, ka ji abin da kake so ka ji, kuma ko kana so ka ji ko baka so ka ji ka saurare su. Na biyu ko kuma na uku ka nuna adalci da kuma tausayawa mutane.
Jibari bai wannan
bangare ba.
Ba ne abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka canja?
Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya, sai ka bani ka faɗa mini.
Yanzu mu shiga cikin batun takarar nan taka, me yasa kake so ka zama shugaban Najeriya ne?
To, sai ku tare mu ranar Lahadi a shirin zaɓe ko naɗi domin jin abin da ya sa 'yan takarar suke neman shugabanci ko kuma ci gaba da shugabancin Najeriya. Za ku kuma ya sake sauraron wannan hira da dukkan hirarrakin da muka gabatar a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata, alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.